أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatuwar Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455, ko kuma cikin adireshin email na fatuwarrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatuwar Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Yau da yi muna asabar ne 13 ga watan Rabiul Thani na shekara 1445, bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina da 28 ga watan Oktoba na shekara 2023. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umaru Jalimu Oyan, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin Musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo akamatalla. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta’ala godiya mara iyaka, wanda a cikin rahamarsa da lutufinsa sake ba mu damar haɗuwa da ku a wannan lokaci. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta’ala godiya mara iyaka bisa barin mu da ya yi da ranmu da lafiyarmu, ya ba mana abin da zai rike rayuwarmu har zuwa wannan lokaci. Babu shakka mutane da dama suna kokawa da irin yanayin da ake ciki na matsi da wahalhalu da tsadar kayayyaki, hawan farashi, kullum abin ƙara tsawwala yake. Wannan shi yake sawa kodayaushe muke jan hankalin shugabanni mahukunta da cewa haƙoƙin al’umma waɗanda suka zaɓe su yana nan a wuyansu. Shi daman shugabanci wata amana ce da mutum ya tara ya ce zai iya ɗauka, ba wani abu ne na wato alfarma ko wani abu na girmamawa ko wani abu na jin daɗi ba ga wanda ya san menene shugabanci. Alal haƙiƙa shugabanci nauyi ne mutum yake taro wa kansa, amana ce babba mutum yake ɗauka, ba ta mutum ɗaya ba, ba ta mutum biyu ba, ta miliyoyin mutane. Waɗanda suka danƙa wannan amanar a hannunsa, kuma dukkan wata amana da dukkan wani yarjejeniya, wata yarjejeniya ko wani alƙawari, sai Allah ya tambaye mutum game da wannan. Allah ya ce wa ufu bil ahd innal ahda kana mas'ula, ku cika yarjejeniyar da za ku yi a junanku. Lalle dukkan wata yarjejeniyar da aka ƙulla sai an tambaye mutum a kanta. Saboda haka wannan hali da mutane suke cika a yanzu a ƙasar nan wani hali ne da shugabannin da suke riƙe da ragaban mulki wajibi ne su yi iya bakin ƙoƙarinsu, su yi iya abin da za su iya da su ga cewa sun samarwa da mutane abubuwan da za su sauƙaƙe musu raɗaɗin rayuwa da zafin rayuwa. An sani cewa Allah subhanahu wata'ala shi ke saukar da arziki, shi ke bayarwa, shi kuma ke hanawa. To ba wannan baya ture wa mutum mas'uliyar da take kansa, responsibility da mutum ya ce ya ɗauka yana nan a kansa, ba zai ture masa shi ba. Akwai wasu abubuwa da Allah ya danka a hannunmu mu kanmu, muna iya riƙe waɗannan asbab ɗin sababban da Allah ya bari a hannunmu, sannan shi kuma ya kawo mana taimako ya yi mana abin da ba za mu iya ba. To idan muka yi watsi da waɗannan asbab ɗin sababban da Allah ya danga ya bar su a hannayenmu, muka yi watsi da su ko muka ɗauki akasinsu, babu shakka wannan akwai sakaci ta ɓangarenmu, kuma wannan ba zai ture mana wannan nauyin da yake kanmu ba. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi mana hisabi a kansa. babu shakka shugabanni su sani cewa rayukan al'umma tsaron rayukan su da lafiyar su da dukiyar su da addinin su da mutuncin su yana wuyansu wanda wannan shine babban jigon manufar shugabanci ka tsarewa mutane addinin su ka tsare musu rayukan su ka kiyaye musu dukiyar su ka tsare musu mutuncin su wannan ginshiki ne na shugabanci duk wani shugaba idan ya karbi shugabanci to ya sani waɗannan abubuwa duka sun zamo alhaki ne a wuyansa muna ganin dai har zuwa yanzu abubuwan da suka shafi tsaro ana ta kai ruwa rana ana ta fama babu shakka wasu daga cikin gwamnonin mu na arewa sun ɗauko hanyar wato tunkarar wannan matsala muna fatan duka sauran gwamnonin su ma za su yi nasu iya nasu kokari idan mutane suka yi iya nasu kokari gwamnatin iya nata kokari gwamnatin tarayya ita ma ta shigo babu shakka mun kama hanyar samar da wani abu na gyara da samun mafita daga nan kuma sai mu jira taimakon Allah da addu'o'inmu da za mu yi ta yi a masallatai da wuraren ibadunmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dafa mana ta nan insha Allah alƙawarin Allah ba zai faɗi ƙasa banza ba wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana matuƙar mutane za su yi aiki tuƙuru don Allah Allah ya ce to zai nuna musu hanyoyinsa wato zai nuna musu mafita a cikin duk wani al'amari da yake shi musu tuwo a ƙwarya tattalin arziki ƙasar nan kullum yana ta ƙara taɓarɓarewa rayuwar mutane tana ta ƙara shiga cikin rutsi da wahala da tsanani wajibi ne gwamnati ta tashi ta ga ta yi wani abin da za ta taimaki jama'a ta yi wani abin da za ta rage wa mutane raɗaɗi ta kawo musu sauƙi ɗaukan matakai waɗanda za su ƙara sa mutane cikin tsanani da wahala babu shakka wannan shiga cikin wani wato wata mummunar addu'a ce shugabanni za su yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa shugabanni da suka tsananta wa waɗanda suke ƙarƙashinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya binci wani abu na al'amarin al'ummata ya sassauta musu annabi ya ce ya Allah ka sassauta masa ya ce kuma duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'ummata wato wani shugabanci sannan ya tsananta musu annabi ya ce ya Allah ka tsananta masa babu shakka duk musulmi zai ji tsoron wannan addu'a zai yi fatan ya samu bangare ɗaya na wannan addu'a kuma zai ji tsoron ɗaya bangaren zai yi fatan ya samu sassautawa daga Allah subhanahu wata'ala idan shi ma ya sassauta ma waɗanda suke ƙarƙashinsa zai kuma ji tsoron fadawa cikin tsanantawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa wa dukkan wani wanda zai tsananta wa al'ummarsa mun sani cewa yana daga cikin hanyar samun walwala ta arziki barin mutane su yi zirga-zirga su shiga su fita wajen neman abinci ba tare da an kulle su ba ko an takura musu wannan zirga-zirga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake cewa wallazi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur shi ne wanda ya sanya muku ƙasa ta zama horarriya kuna tafiya a bayanta kuna noma kuna gine-gine Allah dai hore muku wannan kuna yin su a bayan ƙasa ya sanya arzikinku a cikinta ya ce famshu fi manakibiha don haka ku yi tafiya a cikin saƙo-saƙo da lungu-lungu na ƙasa wakulu min rizqihi ku ci daga arzikinsa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarni na halacci cewa ya halatta wa mutane su yi yawo su shiga kowane saƙo kowane lungu domin su nemi arzikin da za su ci abincin da za su ci yadda iyalansu Allah yake cewa akharu la yadribuna fil ardh yabtaguna min fadlillah, da wasu wadanda suke tafiya a bayan kasa suna neman falalar Ubangiji shine arziki. Haka nan Ubangiji subhanahu wataala da ya magana sallar Juma'a ya ce idza qudiyatis salat fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah, idan aka gama sallar Juma'a Allah ya ce to ku watsu a bayan kasa ku je ku nemi arzikin daga falalar Ubangiji. Don haka dan adam ya motsa daga nan zuwa can hanya ce ta ya nemi falala daga Allah subhanahu wataala da arzikin da Allah ya ajiye a bayan kasa. Don haka babu mutum wannan damar da ba mutane damar shigi da fici da abinda zai amfane su, ya amfani kasar su, ya amfani al'ummar su, babu shakka wannan wani yanki ne na haƙoƙin su wanda Allah subhanahu wataala ya lamunce musu idan aka shiga tsakanin mutane da waɗannan haƙoƙin nasu da Allah ya musu, babu shakka an shiga haƙƙin su da Allah zai tambaye mutum a kansa. Kwanaki can an ba da labarin cewa gwamnatin tarayya ta ba da damar a buɗe biyodoji na ƙasa a shigo da wasu abubuwa da take ganin al'ummar ƙasa suna da buƙatar su, cikin haddasa kayayyakin abinci da kayayyakin amfani na yau da gobe, wanda wannan buɗe boda babu shakka taimakawa ƙasar zai yi, taimakawa kasuwanci zai yi, kuma ita ce ɗabi'ar da Ubangiji subhanahu wataala ya halitta tsara ɗan adam a kanta, shine ya motsa ya je can shi ma a zo inda yake, ya kai nashi kayan kasuwanci su ma waɗancan su kawo masa nasu, ya je ya sayar da nashi su ma zo sayi nashi. To haka ɗan adam yake rayuwa a duk lokacin da aka kulle ɗan adam, aka hana masa motsawa ya je inda ya kamata ya je, aka hana wani ya shigo inda yake, to babu shakka an shiga haƙƙinsa, kuma dole rayuwarsa za ta yi ƙunci. Bodojinmu na arewa har zuwa yanzu a iya sani na ba a buɗe su ba, duk da cewa an ba da umarnin a buɗe bodojin ƙasa na abin nan a shigo da wasu abubuwa da gwamnati yadda a shigo da su, amma namu na arewa an bar su a kulle. Ma'ana mu mutanen arewa har yanzu wannan alherin da gwamnatin ta hango da taimakon da za ta yi wa 'yan ƙasa mu ba ma ciki, wanda muna ganin cewa a zamantakewa na ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya da suke da haƙoƙi ɗaya na ƙasa, bai kamata a ce an yi wa mutanen arewa irin wannan hukunci ba. Godarmu da ƙasar Nijar daga ɓangarori da dama, jihohi da dama na ƙasar nan na arewacin ƙasar nan, boda ce mai matuƙar amfani ga al'ummar ƙasa, matuƙar amfani wajen tattalin abin da ya shafi tattalin arzikinsu da zamantakewarsu. Kama wannan boda a rufe ta saboda wani dalili wanda bai kai a yi wa su mutanen arewa wannan uquba ba, babu shakka wannan babu adalci a ciki, kuma duk wanda yake da sanadiyar wannan yake da hannu a ciki, Allah sai ya tambaye shi haƙoƙin mutane. Rufe bodojinmu da suke tsakaninmu da ƙasar Nijar babu shakka ya shafi tattalin arzikin mutane da dama, ya shafi rayuwar zamantakewa ta mutane da dama, ya shafi abubuwa namu da dama. Adadin mutanen da suke shigowa ta wannan boda ba wai 'yan ƙasar Nijar kaɗai ba, har da wasu ƙasashe da suke shigowa ta wannan boda domin su zo su sayi kayayyaki a Najeriya daga guri 'yan kasuwanmu su fi da su ƙasashensu, da wanda mu ma za mu je mu sayo mu zo mu kawo nan ƙasashenmu, ko dai daga ƙasashen waje na nesa, ko kuma daga ƙasashen maƙota. Babu shakka rufe wannan ya jefa mutane da yawa cikin takuruwa da matsatsi da wahalhalu. Idan abu ya ci gaba da haka, to alama ce take nuna cewa wannan yanki na arewa ya samu wata tafiya wacce take mayar da shi saniyar wari, yayin da kowa za a bashi dama ya tsotsi albarkar kasar nan ko ya tsotsi roman abin da ake cewa demokradiya to banda yake gare ba. Ana maganar juyin mulki da aka yi a kasar Nijar wanda ake yi hujja da shi akan cewa shi yasa aka rufe wannan boda. Da farko dai juyin mulki a kasashen Afirka bayan za ka fara shi ba. Wani abu ne wanda ya zama an dade ana yin sa, kuma ba Nijar ce kadai aka yi wa juyin mulki ba. Mun sani cewa akwai wasu kasashe wanda suke na Afirka wanda suke cikin kungiyar ECOWAS din su ma ai musu juyin mulki. Amma kuma ba inda aka yi wannan hukunci sai a nan bangaren. Da mu ce abin da aka yi na juyin mulkin daidai aka yi ba. Amma ba a gyara laifi da wato barna da barna. Barna biyu ba za su zama gyara ba. Idan an yi barna ɗaya to ka san hanyar da zaka gyara ta zama hanya ce ta gyara ba hanyar da zaka cutar da wasu ba. A yau mu ƴan arewa mun zama kamar yanda wani mawaki yake cewa ghairi jana wa ana almu'azzabu dunahu fa ka'annani sababatu mutanaddimi. Wani yayi laifi amma ni ake azabtarwa ba shi ba. Na zama kamar ɗan yatsan mai nadama wanda wani abu ya faru da shi yake da damar faruwarsa amma ya kama ɗan yatsan sai na ciza. To mun koma kamar haka. Mu ba mu muka yi juyin mulki ba, ba muka sa a yi juyin mulki ba, ba mu muka goyi bayan a yi juyin mulki ba. Wato ina nufin mu nan ƴan arewa ba mu muka yi wannan ba, ba mu muka goyi bayan a yi wannan ba. Haka nan mutanen ƙasar Nijar ba su suka ce a yi musu juyin mulki ba suna so, ba su suka fito suna zanga-zanga a yi musu juyin mulki ba. Haka su ma suka wayi gari an yi abin nan. Amma kuma yanzu mu ɗin da mu ake azabtarwa da abin da wasu suka yi, mutanen al'ummar Nijar, talakawan Nijar ake azabtarwa da abin da wasu suka yi da bai dace ba. Babu shakka wannan baya daga cikin adalci ko kusko kaɗan. Sannan kuma abin da ya kamata mu ƙara tunawa su mahukunta duk da sun fi mu sani cewa kare abin da yake interest maslaha ta ƙasa shi ne gaba da kare kowace irin maslaha ta kowace ƙasa. Maslahar ƙasa shi ne mutane su samu walwala, arzikin ƙasa ya bunƙasa, jama'ar ƙasa su fita daga cikin ƙangi. Wannan ita ce shi ne interest na ƙasa. Amma interest na rufe boda saboda juyin mulki interest ne na wasu ƙasashe can daban. Interest ne na wata ƙasa da take ganin za a tsame hannunta daga cin arzikin wata ƙasa saboda haka take da interest akan a rufe wannan boda, ko da kuwa al'ummar Najeriya al'ummar arewa za su cutu. Sannan da interest na wata ƙungiya game da wasu ƙasashe wanda su ba su suke shan wahalar wannan rufe bodar. Na san a ka'idar gudanar da sha'anin mulki ya nuna cewa dukkan wani interest da za a kawo ya ci karo da interest din da 'yan ƙasa suka yarda da shi constitutionally, to wannan interest din ba interest ne da za a kalle shi ba, interest ne da za a yi watsi da shi. Bai dace saboda buƙatar wasu ƙasashe ba ko wata ƙungiya hukuma ta azabtar da 'yan Najeriya musamman Najeriya ta arewa saboda ta biya ma wata ƙungiya buƙata ko ta biya ma wata ƙasa da take da wata buƙata ta wannan hanyar. In aka yi haka babu shakka an zo da wani abin da ya rusa yarjejeniyar zamantakewa da ake da ita a ƙasar nan. Muna kira ga gwamnatocinmu na arewa da 'yan majalisunmu, wato wani majalisa na tarayya na wakilai da na tarayya duka, da ministocinmu da suke da matsayi a cikin gwamnatin nan, da duk wani wanda yake da faɗa a ji, lalle a fito a faɗa wa gwamnati gaskiya, a fito a gaya wa gwamnati gaskiya cewa rufe wannan bodoji ma'anarsa shi ne ci gaba da azabtar da mutanen arewa da karya musu tattalin arziki saboda buƙata da maslaha ta wata ƙasa ko kuma saboda buƙata da maslaha ta wata ƙungiya. Amma ba don buƙata da maslaha ta mutanen arewa ba ko mutanen Najeriya gaba ɗaya. Wajibi ne gwamnonin arewa su fito su yi wannan magana, kuma ba su yi sau ɗaya su yi shiru ba, wajibi ne su yi ta nana tata, wajibi ne su yi ta tarurruka, wajibi ne su je su ga dukkan wani wanda ya kamata a gani a gaya masa. Muna rayuwa a wani zamani, a wani lokaci, a cikin wata al'ummar da in baka yi ta magana akan haƙƙinka ba, to ba za ka same shi ba. Dan ka yi magana sau ɗaya ko ka yi magana can ƙasa-ƙasa muryarka can ƙasa ba kowa yake jiyo ta ba, ka ce kai ka riga ka sauƙi haƙƙinka, wannan ba zai yiwu ba. Dole mu tashi mu yi kururuwa, mu shiga duk inda ya kamata mu shiga, mu rubuta duk abin da ya dace mu rubuta, mu je mu ga duk wanda ya kamata mu gan shi, mu zauna da shi, mu gaya masa ga halin da aka jefa al'ummarmu saboda maslahar da ba tamu ba, maslaha ta wasu, mu kuma an karya wa mutane tattalin arzikinsu, an jefa su cikin wahala. Yayin da bodojin ƙasa da jihohin kudu suke buɗe, al'ummarmu suna ta hada-hada, suna ta kai kawo, mu kuma nan an kulle mu, an rufe mana bodojin da irin al'ummarmu suke zirga-zirga suke kai kawonsu, arzikinsu yake kai kawo a wannan yanki. Babu shakka in aka ci gaba da haka, to yana nuna cewa munan al'ummar arewa ana nuna mana mulki na wariya. Mulki na wariya ba mulki na daidaito ba, na ɗaukar ɗan Najeriya a duk inda yake, ɗan Najeriya ne yana da haƙƙi daidai da ɗan uwansa daga ko ina yake. Wajibi ne waɗannan da abubuwa suke wuyansu su sani Allah zai tambaye su, su sani cewa duk wani abin da zai faru a dalilin wannan kullen da aka sa ɗan arewa a cikinsa, babu shakka sai sun ansa wannan tambayar gaban Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wata mata da ta rufe kyanwa, ta rufe mage a cikin keji, bata batta ta fita ta nemo abinci ba, bata kuma kawo ta bata ba, har ma ne nan ta mutu. Annabi ya ce to a dalilin haka za ta shiga wutar jahannama. To idan wanda zai rufe mage dabba guda ɗaya a cikin keji bai bar ta ta fita ta nema ba, ya rufe ta ruf bai kuma kawo ya bata ba, an ce zai shiga wutar jahannama. Ina ga wanda zai killace biliyoyin mutane ya rufe su, shi bai kawo abin da zai wadatar da su ba, su kuma bai bar su sun yi zirga-zirgar su da hada-hada su yadda suka saba a kowane lokaci ba, wace irin azaba kake san Allah ba zai masa ba. Idan har saboda mage an yi wannan, ina saboda ɗan adam da Allah ya karrama shi, ce inna karramna bani adam, lalle mun karrama ɗan adam, wala kad karramna bani adam, hakika mun karrama ɗan adam. Ina ga ɗan adam da Allah ya yi wannan karama, babu shakka duk wanda zai yi wannan ya sani gaban Ubangiji subhanahu wata'ala zai tsaya. Duniyar ƴar kaɗan ce mata'un qalil, haka Allah ya kirawo ta ɗan jin daɗi ne ƙanƙani, sannan da ƙarshe za a ranka ya a koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, kuma zai yi hisabi. Ya kamata addininmu ya riƙa motsa mu, tsoron Allahnmu yadda muke da shi ya riƙa motsa mu, hakanan kishin ƙasarmu da kishin al'ummarmu ya riƙa motsa mu wajen mu tabbatar tashi mun yi wani abu da ya dace. Wannan kira ne ko muna ƙara maimaitawa, Allah subhanahu wata'ala ya kai shi kunnuwan waɗanda suke da kunnuwa masu sauraro don amfana da amfanar da wasu. Allah subhanahu wata'ala ya yi mana wannan damuwa da ake ciki, wannan takuruwa da tsananin rayuwa da mutane suke ta koka birni da ƙauye, Allah ka mana ƙarshensa. Allah ka kinsa mana shiriyar mu a zukatanmu. Assalamu alaikum.
Asma amin, malam Allah ya saka da alkhairi. Tabe mu ta farko ai ta zo daga wanda yake cewa malam menene matsayin wanda yana bin wani bashin kuɗi kuma tsakanin su akwai kunya, sai ya faɗa a zuciyarsa cewa idan wannan mutumin ya bashi kuɗin sa shi kenan, idan kuma bai bashi ba ya yafe masa.
To me yake so ya tambaya nan? Me ya tambayata shi? Cewa in ya yafe din ya yafe ko kuma kayan sa ne, duk abin da yake naka ne, in ka yafe ka yafe. Yanzu dai ba za mu sani ba ka yafe din ko baka yafe din ba. Kana ba mu labarin abin da ka faɗa ne a ranka cewa in ya biya ka za ka karɓa, in bai biya ka ba ka yafe masa. Wannan ita ci ne ƙudurinka. To ya rage kuma ya biya ka ɗin ko bai biya ka ba, wannan kai ka sani. Ga abin da yake naka ne, kana iya bayarwa, kana iya kyauta da shi, kana iya yafewa a kansa. Saboda in ka ce ka yafe masa ya yafe.
To da ke malam tambayar sai ta ce mutum ne aka samu haƙo zinari a cikin gonarsa. Shi ne ke cewa malam shin ya halatta duk wanda zai tona ramin zinarin sai ya biya shi wasu kuɗaɗe?
To ita shi wurin da ake haƙar haƙar zinari ko wani ma'adanai idan ya zanto ba na mallakar wani bane mallakar ƙasa ne ta wadanda kowa da kowa ne kuma ba a taɓa shi sai da izinin ƙasa kuma duk wanda zai yi haƙo to ƙasar ita ke da mulki da wannan abin wato ƙasa daula ita ce da mulki da wannan abin da za a haƙo to ba zai je kawai kama haƙa ba ba tare da izinin ƙasa ba yana amfani da shi in kuma na wani ne wato gonar wani ne ko filayen wani ne ake zaton cewa akwai wani abu na arziki a ciki ko an haka an ga ana samu to abin da nashi ne mallakar sa ne shi mai filayen ko mai gonar baya halatta wani ya je ya yi masa haka ya ciro abin da yake ciki amfani da shi ba tare da sanin sa ba dole sai da izinin sa in shi ya bashi izini ya ce je ya haka kenan ya halatta masa haƙar amma mu sani baya halatta shi mai wannan gonar ya ce to duk wanda zai yi haƙa kafin ya haƙo sai ya zo ya bani kuɗi kaza lokacin da zaka zo haƙo waɗannan ma'adanai ba dole ka samu ba kana iya kai ta haƙan ko ka samu ba wani ya zo cikin ƙanƙanin lokaci ko ya samu wani ya yi haƙan yana son zai samu da yawa ya samu kaɗan wani ma ya rasa gaba ɗaya to duk wannan zai yiwu to irin abu da yake garari irin wannan da jahala ba ka zuwa karɓi kuɗaɗen mutane ka ce duk wanda zai haƙa sai ya bani kuɗi kaza misali mu ce duk wanda zai fara haƙa sai ya ajiye 500 sannan ba shi dama ya yi haƙan yana iya yin haƙan nan ya gama bai samu komai ba sai wahala wataƙila ya biya masu haƙan ya sha wahala ya ɓata lokacinsa kuma ƙarshe ba zai samu komai ba ko ya samu abin da bai kai 500 ɗin ba da ya kashe bayan kuɗaɗen da ya biya masu haƙa da wahalarin da shi kansa ya sha ko kuma ya zo ya samu abin da ba ka tsammani a ɗan ƙanƙanin lokaci kaga ya haƙo na miliyoyi duk wannan za ta yi to duk abin da ba a da tabbas a kansa ba a karɓar kuɗi a kansa ka ce kawo 500 ko ka miliyan ɗaya ka je ka haƙa in ka samu rabon kare in baka samu ba kai ka jiyo wannan caca ce ko dai shi ya yi nasara ko ka yi nasara a kansa saboda wannan sunanta caca ba sunanta abin nan ba amma in cewa kai wurin nan nawa akwai ana samun abu kaza a ciki ka zo mu yi aiki kai ka kawo ma'aikata ana biyan su abinda muka samu na abinda za mu haƙo to sai mu raba shi bisa yarjejeniya kaza kai ka ɗauki kaso kaza ne ɗauki kaso kaza kuma kuɗin aiki misali mu raba uku da akwai wanda za su yi aiki kaso kaza na aikinsu kaso kaza kuma na haka kaso kaza nawa to kaga wanda in an samu shi kenan sai a raba in ba a samu ba shi kenan ba a samu ba ba wanda ya asara in an rasa gaba ɗaya an rasa gaba ɗaya in an samu da yawa an samu gaba ɗaya da yawa in an samu kaɗan kowa kaɗan zai samu wanda shi ne daidai amma ba mutum ya zauna ce fi gona ta ce ba duk wanda zai haƙa ya yi lalube wajen neman zinari to zai aje mun kaza shi kuma ya je ko ya samu ko kai ya samu kaɗan ko da yawa wannan shi ta matsewa to wannan baya halatta wanda ya zama caca zai zama yana cin kuɗin mutane ba bisa gaskiya ba
to ne shi kuma yake ce assalamu alaikum malamin ne gaskiyar maganar cewar da ya kamata mutum ya gaishe da iyayensa ba kafin sallar asubahi har sai bayan sallah saboda Allah ne ya kamata a fara gaisarwa tukuna
haƙoƙin iyaye daban haƙoƙin Allah daban haƙoƙin iyaye ba su ne haƙoƙin Allah ba haƙoƙin Allah bautarsa ne bauta masa iyaye ba a bauta musu iyaye ana girmama su ana taimaka musu inda suke neman taimako ana sa musu farin ciki a zuciya wannan shi ne haƙoƙinsu shi kuma Allah bauta masa ake da ƙasƙantar da kai da nuna masa soyayya ta ƙoli saboda ka kowanne da nashi haƙƙin ba maganar cewa wai in ka gaishe da iyayenka kafin kai sallah asuba ka fara ba wa iyayenka haƙƙinsu ba ka ba wa Allah ba wannan magana ce kawai ta ka ba magana ce da aka gina ta akan wani nassi ba saboda ka in ka tashi zaka fita sallar asuba ko ka haɗu da mahaifinka ya fito mu zai hada ku gaisa shi kenan sai ka kalle shi ya kalle ka saboda kar ka fara ba shi haƙƙin sa ba ka ba wa Allah ba wannan ba magana ba ce aka yarda ka gaishe shi sau kuka tashi bayan sallah ba kaga zaka kara ka kara kafin sallah kaga zaka ka hadu da shi tunda da ma sai an hadu din ai za ka gaisa wala ka sai ka gaishe shi cewa wai ba za ka gaishe shi ba sai dai kawai ka ja baki kai shiru shi ba ya shiru kawai dai wani magana wannan magana ce kawai ta ka ba magana ce ta ilimi ba
to sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa malami me yana ingancin cewar babu biyayya ga Allah idan aka ambaci mamaci mutum ya ce Allah ya jaddada rahama a gare shi
to ban gane me yake nufi babu biyayya ga Allah ba biyayya ga Allah bai alaka biyayya ga Allah
cewa Allah ya jaddada rahama a gare shi
to da cewa yayi ka ce ya jaddada kamar kana da tabbacin rahama ta samu dai haka ya ƙara sabuwa abin da kawai zaka ce Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa roƙo kake yi masa fata kake masa Allah ya masa wannan abin da kake roƙa masa rahama ko gafara sabanin kalmar jaddadawa kalmar jaddadawa kamar kana da tabbacin an masa din kawai a ƙara wata sabuwa to kaga dan ba ta da ma'ana duk abin da muke faɗa game da mutum mu addu'a ce muke musu roƙo ne muke wa Allah Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu Allah ya sa su kaza Allah kan Allah kai musu kaza roƙo muke yi kuma muke da kyakkyawan fatan ubangiji a shi roƙon mu shine abin da yake faruwa amma ba wai wani abu ne da muka ce lalle Allah ya yi masa haka ka ƙara kalmar jaddada bata tashi bata yi daidai a nan ba sai dai mu ce Allah ya ji kansu amma babu kalmar biyayya ban san me kawo kalmar biyayya a nan ba bare mutum ya tashi yi wa mamaci addu'a wace za ka yi Allah ya jaddada kaza a gare shi wace Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza shine abin da za ka roƙa
to nake cewa ya san cewa babu kyau horo da ko kisa da wuta to yake cewa ya hukuncin maganin sauro da ake kunnawa na wuta hayakinsa yana kashe sauro da kuma ya ce amfani wata na'ura da ake da batiri wadda take yi wa shi sauran shokin tana kashe shi
wannan babu komai babu komai dan an abin da yake cutarwa an kunna masa maganin sauro ko an sa masa shelters ko an sa wata wuta da take zuke shi tana gawar da shi duk abin da zai cutar kuma ya zama da hayya da za a samu wuta da shi ta ce wannan babu wani babu laifi abin da aka hana kawai mutum ya je ya samu gidan tururuwa kawai ya baka mata wuta wannan ba halatta ba in tana cutar da shi ta shigo cikin gida tana cutar da shi zauna ta shiga rigarsa ta shiga kayan jikinsa babu shakka wannan zai iya zuwa mata magani ta mutu zai iya sa abubuwan da zai kawar da ita duk wannan babu komai
sai yake shi assalamu alaikum malam tambaye sai tace yana siyar da huluna irin na turawa irin pickup din nan yace kuma wasu daga ciki sukan zo da hotunan dabbobi kamar kada doki ko maciji da kuma hotan kan damusa shine ke tambaye menene halaccin sayar da su
a hula da ake sawa a ka ba ta zama daidai da hoto wanda za a aje ba dan ya sayar da irin wannan babu laifi amma dai kada ya zanto wanda za a sayar wa su amfani da ita su ga masallaci saboda su riga daukan hankalin masallata amma idan kawai su sa a ka ne wannan ba komai
wani ke cewa malam tambayar sa ita ce menene hukuncin wanda ya bada bashin buhun gero da sharadin cewa idan an tashi biyansa a biya shi da buhun dawa shi ne ke tambayar menene wannan hukuncin a musulunci
to shi bashi in ka ce bashi duk abin da ka bada bashi to kwatankwacinsa za a da maka da shi shi ne bashi ba za ka bada bashi kuma a kawo maka abin da ya fi wanda ka bayar ba ya zama riba sai dai in shi bai biyan ne da radin kansa da zabin kansa ya ga bari ya kara maka akan abin da ka bashi bashi wannan ya halatta abu ne mai kyau amma kai ka shardanta a biya ka da wani abin da yafi wanda ka bayar wannan ta zama riba ya bashi bashin buhun gero sai zo ce to buhun dawa ko buhun shinkafa yake so kuma aka kiyasta buhun shinkafa da yafi da geron farashi misali yafi shi tsada haka ga nan riba kenan zai karba ya ba da bashi amma za a biya shi da abin da yafi wanda ya bayar in kuma ciniki ne bai ne salaf ne kuma abin da ake kira salaf ka ba mutum abu ka bashi kuma daga baya ya dawo maka da kudin to kudin din da zai iya dawo maka da shi a matsayin kudi zai iya dawo maka da shi a matsayin kadara wala in ciniki ne kaga da sauki kawai dai shi ciniki ana son ciniki ne na abinci da abinci to ya zama yadda biye ne amma salaf in salaf ne wanda sahabbai sun kasance suna ya zama da annabi sallallahu alaihi wasallama da mutum yana da gona zai noma ta bashi da kudin da zai noma sai ya karbi kudi gurin wani akan cewa in ya noma zai bashi buhu kaza ko zai bashi kwano kaza ya so bayan ya yi noman sai ya bashi wannan kwanon da ya riga suka yi jijini a kan sau da ya danta amma abinci da abinci za a sayar to in sun zama jinsi ɗaya ne to dole a samu daidaito a tsakaninsu kuma ya zanto hannu da hannu in kuma ya zama jinsin ya saba to dole a samu daidaito kuma ya zama duk ana iya samun fifiko in jinsin ya saba kamar a ce gero da dawa ko wani jinsi ne daban to ana iya samun fifiko amma kuma ya zama yadda biye ne ba a san shi kuma a samu wato jinkiri a cikin bayarwar zamar ka bayar ka karba haka ake yi amma in bashi ya ce ya bashi to wannan zai bauda masa da daidai abin da ya bashi ba halitta ya karɓi ƙari.
Wani yake ce malam mata ce ta tare wato ta tare kayanta cewa mijinta ba za ta zauna da shi ba kuma tana so ya sake ta alhali kuma tana ɗauke da juna biyu ya ce to yanzu ya sake ta tafi zaman idda a gidansa to shin tana da haƙƙin ciyar da ita alhakin wato alhalin ta ke zama a gidansa domin ta idda?
Wajibi ne ga macen da aka saki na ɗaya ko na biyu ta zauna ta yi idda a gidan mijinta. Kada ya kuskure fitar da ita daga gidan kada ita ma ta fita sai dai idan ta zo da wasu abubuwa da basu kamata ba da suke cutar da mazauna gidan to wannan ana iya fitar da ita saboda wannan dalili amma ba haka ba Allah subhanahu wataala ya ce kada su fita kada kuma a fitar da su ko kada a fitar da su kuma kada su fita don haka amma in ta kuskura ta fita ba da izinin mijin ba domin saki na ɗaya da saki na biyu bace ba ta fita daga igiyar aurenta sai ta gama idda in saki na ɗaya ne ko saki na biyu tana nan a matarsa ce don haka bata isa ta yi wasu abubuwa ba tare da izininsa ba kar ta ce ai ya riga ya sake ta don haka tana iya fita tana iya shiga tana iya tafiya inda take so ko ya yadda ko bai yadda ba wannan baya halatta in kuma har za ta fita ta bar gidan to shikenan wannan ta zama nashiza ta yi nushus ta yi yaji ta bijire wacce duk ta bijire wa mijinta ta tafi wani guri to ciyar da ita shayar da ita ɗaukar nauyin rayuwarta ya sare da wato ta sare da haƙƙinta da kanta ba zai bi ta can gidansu kuma yana kai mata abinci ba wanda ba ta abin da za ta nema na buƙatunta na yau da gobe ba saboda ka ba ta da wannan haƙƙin na ciyarwa da shayarwa da sauran haƙoƙi na mace saboda ta yi wa mijinta tawaye. Shi ta waye idan mace ta yi mijinta koda ba saki irin wacce ta yi yaji ta ƙi zama a gidanta mijin bai ce ya saki ta ba amma ta ƙi dawo a gidanta to ba abin shi a ce sai ya kawo mata kuɗin abincinta ko wasu buƙatunta ko za ta je asibiti sai ya ba da kuɗin mota da magani wannan babu ta riga ta zubar da wannan haƙoƙin da kanta ba bare kuma an samu saki a tsakaninsu.
To rike chamalan shin za a iya bai wa mutum bashi cikin kuɗin gadonsa kafin a raba sai a yi lissafin daga baya?
Shi kayan gado ba a tasarrufi a cikinsa sai da izinin duka magada idan magada sun yarda cewa a bashi wani abu kafin a zo a raba daga baya aka raba a cire daga cikin kasarsa ya halatta inda izininsu amma ba izininsu misali ya zama shi ne babba abubuwan suna hannunsa ba zai tambaye sauran magada ba kawai ya riga ɗauka ya ce yana taki wani ba halatta ba a tasarrufi cikin tarika sai da izinin duk wani wanda yake da haƙƙi a cikin wannan tarika din in ya zanto da izininsu sun ya gaya musu yana da bukata zai biya wani kuɗi kaza kaza ko ya wani ciniki bai kai ba ana cewa za a rusa cinikin na in bai dawo da kuɗin ba in bai biya kuɗin ba to ya gaya musu suka ce to mun yarda tunda yanzu ana ƙoƙarin raba ba a gama ba a ɗauka a baka in yanzu aka zo rabo sai a cire daga wannan kasan naka. wannan ya halatta inda da wannan yarjejeniyar da sauran magana gaba ɗaya.
To nake cewa mallam, idan mutum ya manta lokacin da ya ruku'u maimakon ya dago sai ya wuce sujada, shin me ya kamata ya yi?
Dagowa daga ruku'u rukuni ne daga cikin rukunai, daga cikin tsayuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن حتى تعتدل قائما. In kai ruku'u, in ka ta gama karatun Fatiha, ka gama sura, kai ruku'u har sai ka nutsu cikin ruku'u, sannan ka dago sai ka daidaita a tsaye. Duk abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam malami suke cewa ga al-musii salati, wanda ya sallar nan ba daidai ba, Annabi yake masa gyara. To duk abubuwan da ya zana masa cikin sallar, malami suke yana cikin wajiban sallah, wasu ba su yana cikin arkanin sallah. Sai ka dagowa daga ruku'u da dagowa daga sujjada ana daga cikin rukunan, wato rukunan sallah. Idan aka sare da su a cikin raka'a, to babu wannan raka'ar. Bisa mantuwa yayi ruku'u sai ya manta, bai dago bai tafi sujjada, za ka kaddara zai manta sai ya tafi sujjada, to wannan raka'a gaba ɗaya ta rushe, sai dai ya sake wata sallar sujjada ba dai. In kuma da gangan yake yi kamar yadda wasu suke, aka ga suna sallah in suka tafi ruku'u, ba a dagowa a miƙe kamar yadda Annabi ya ce hatta ta'tadila qa'iman, har sai ka miƙe kyam, ka daidaita. Kawai da yayi wu sai ya tafi sujjada, to wanda bai da sallah, wanda yake sallah haka, to ba shi da sallah. Saboda haka tsayuwa, dawowa tsaya bayan an yi ruku'u, wanda yana daga cikin rukunan sallah, idan mutum ya bar shi, to raka'a wannan ba tai ba. In da kuskure ne ko da mantuwa, to wannan sai ya sirayar da wannan raka'a, ya sake kawo wata madadinta, ya yi sujjada ba a daidai. In kuma da gangan ya ƙi, to wannan ba ya da sallar gaba ɗaya.
To ne ke cewa tambayar sai ce, mutum ne ya tafi gonarsa, sai kuma bayan gida ya kama shi, ga shi kuma babu ruwa a wajensa, shin idan mutum ne bayan gidan kuma rashin ruwan ya sa ya istijmar, ya amfani da ganyen bishiya ko ciyawa wajen tsaftace bayan gidan nasa, to mutum zai iya yin sallah a hakan, ko kuwa idan ya samu ruwa dole ne sai ya sake amfani da ruwan wajen tsaftace jikinsa kafin ya yi sallah?
Shi ne istijmar. Abin da ake nufi da istijmar shi ne kawar da najasa daga jiki ta hanyar amfani da dutse ko tsingaro ko wani abin da zai iya gusar maka da najasa ba tare da amfani da ruwa ba, shi ne istijmar. Kuma aka ce najasar ba wai ana nufin fitsari kawai ba, ta bayan gida shi ba duka ana amfani da dutse ko ka amfani da toilet paper ko wani abu wanda zai gusar da ita najasa din ya zama babu ita. To wanda daidai yake da kai amfani da ruwa, so in ka riga ka yi shi, to shi kenan ka yi dahara, kuma za ka iya alwala ka yi sallah ba sai ka sa ruwa ba dole.
To ne ke cewa mallam, shin ya halatta mutum ya sayi shinkafa wadda ba a zazzaba ba, ya ajiye ta da niyyar cewa idan ta kwana biyu ya fito da ita ya sayar ya samu riba?
Ba ya halatta, duk abin da shi ne jigon rayuwar mutane suna cikin buƙatarsa, ka saya don ya yi ƙaranci ka fito ka sayar da tsada, wanda ba ya halatta. Shinkafa jigo ne a cikin harkar abinci. Idan kowa zai riƙa ɓoye shinkafa ya ce yayi sai ta yayi ba a zazzaba ta ba ko ba a yi ita ba, daga baya ya fito da ita ya sayar da ta yi tsada, wanda ba ya halatta. In kowa zai haka, ai wahala za a shiga. A hakan ma ana ganin wahalar da ake ciki, bari kai ka saya ka ɓoye, wanda baya halatta. Duk abin da ya zama jigo ne a rayuwar mutane wajen ci masu, baya halatta a ɓoye shi. Abin da bai zama jigo ba wanda da shi ba shi, mutane ba su shiga rantsi ba don ka sayi citta, misali ka je ka ɓoye ko ka sayi kaji saboda lokacin kakanta ne ga ta nan baja-baja, ka sayi ta ko ka sayi barkono lokacin kakarsa ga shi nan baja-baja, ana neman kai da shi, wanda duk babu laifi, ka taimaka wa su masu abinan ɗin. Amma shinkafa ba a neman kai da ita. Shinkafa duk sanda aka fito da ita, to wawata ake kuma mabuƙata suke neman ta, so babu wani dalilin sa ka sai ta ka je ka aji. So in kai haka ka yi ihtikar, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu mai ɓoye abinci sai mai kuskuren ganganci, sai mai ganganci mai saɓon Allah.
to sai wani yake cewa malam tabbai sai ta kan hukuncin yi wa yaro hakika ne yake cewa bayan yaron ya rasu da kamar kwanaki bayan suna shin hakikar ta saraya tunda ya riga ya rasu ko kuwa za a yi masa
a wajen su daga cikin malamai cikin har da malikiya suna cewa ita hakika ana yi wa yaro in ya zo in ya wanzu dare har zuwa ranar daya bin da yininsa na bakwai to sai a yi masa hakika amma in ya rasu kafin yininsa na bakwai shikenan za a yi masa hakika ba cewa Shafi'iyya suna cewa za a yi masa hakika koda bayan rasuwarsa ne da mutum kuma ya yi din yana da ladan wannan hakikar da ya yanka masa rago ragon da za a ci za a yi bayar zai samu ladar wannan amma dai ba wajibi ba ne sai ya yi masa
to sai wani ke ce malam tambaye sai ta ce a saɓani na wasu rubuce-rubucen shari'a da ake samu tsakanin malamai yace shin dole ne mazhaba daya mutum zai dauka ko kuwa duk wanda ya ji tafi masa a masaloli daban-daban kamar dai mutum ya rika daukan mazhabobi daban-daban inda yake ganin akwai sauki
abinda malamai suke cewa shi al'ami wanda yake ba mai ilimi na shari'a ba wanda zai iya bin abubuwa da dalilai yayi bincike shi mutum ne dai kawai wanda yake in wani abu ya taso yayi tambaya a gaya masa mazhabarsa shine mazhabar mai masa fatawa mazhabuhu mazhabu muftihi wanda zai masa fatawa ita ce mazhabarsa sauraka shi sauran mutane gaba gari wadanda ba malamai da suka yi zurfi a cikin ilimi ba ba ma sa tambayar ka cewa wace mazhaba ce ka gaya musu sai dai kai ka gara ba kawai cikin nishadi ka gaya musu sauraka su yardar da suka yi maka ta cewa kai malami ne kuma ai da suka fahimta ba za ka yi musu ba za ka ci amana su ba za ka gaya musu gaskiyar da ka sani ba za ka yi musu dungu ba za ka ci amana su ba a addinin su ba to wannan yardar da suka yi maka za su tambaye ka za ka duk abin da ka gaya musu za su gamsu ba wanda zai tambaye ka in ka ya gama ya ce malikiya ce ka gaya muku ko anafiya ko shafi'iya ko abin da shi yardar da ya maka ita ce kawai ba ka shi kai ne mazhabarsa kai da kake masa fatawa kai ne mazhabarsa don haka kaga ba maganar mutum in amine ya ce wai zai zaba wacce mazhaba in kuma dalibin ilimi ne wanda yake da ido to shi abin da ake bukata shi ne ya bibi dalili inda duk yake inda duk wata hujja take mai karfi wadda ta bayyana to a tsaya a nan zai tsaya ba wai zai rika laliban ina ya fi sauki ba idan yau aka kawo matsala a ce to wacce ce tafi sauki kowane ra'ayi ne ya fi sauki shi ke da kowane ra'ayi ne ya fi daidai da bukatarsa shi da san zuciyarsa shi ke da ɗan wannan to wanda ya zama shi ma ba mai tsoron Allah ba ya zama ba wanda za a amince masa ba a harkar ilimi a duka mazhabobin nan kowane malami yana kokari ya ga ya faɗi abin da ya fahimta kuma yake san shi ne gaskiya kowanne na kuma da damar yi wannan ijtihadi sai dai ba duka ne ake yin ijtihadi a dace ba akan yi ijtihadi a dace akan yi ijtihadi kuma a kuskure shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza shahada al hakim fa asaba falahu ajran wa idza shahada fa akhta falahu ajrun idan mai neman hukunci yayi kokari yayi ijtihadi ya dace yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada daya kaga ya tabbatar akwai daidai akwai kuskure ba cewa duk wani mujtahidi musib ce duk wanda ya ci ijtihadi to ya dace ba haka ba ne yakan dace kuma yakan zama bai dace ba to inda ya dace sai ya samu lada biyu inda kuma ya kuskure sai ya samu lada ɗaya kuma Allah ya gafarta masa laifinsa to shi dalibin ilimi yakan bibiyi dalili ne matsala ce ta taso wannan kauli na farko suka kawo dalilanta daga maganganun daga hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kira da maganganun sahabbai wannan kauli na biyu kuma sai suka kawo maganar amma babu wani gamsasshen dalili ko suka kawo dalilai amma masu rauni wancan kuma da na uku da suka tashi faɗa suka faɗi wani kauli na uku shi ba wani dalili gaba ɗaya sai kwatance kiyasi da sauransu to kaga shi ɗalibi tunda an ce ya bi dalili kaga kauli na farko zai ɗauka koda kuwa wannan kaulin ya dace da shi abin da ya fi so a ransa ta yi shi akwai abin da ya fi so a ce shi ne daidai to sai kauli na farko zama shi yake da dalili amma ko bai dace da san ransa ba to dai shi din zai dauka zai ce a'a bara ya matsa ku na biyu ba ko ya matsa na uku wannan baya dacewa don haka shi ɗalib shine aikin sa shine al-ittiba ya bibiye maganganun malamai da dalilan su ya rinjayar da wanda dalilin sa ya fi rinjaye a bisa abin da ya bayyana gare shi shi ko malami wanda yake ya kai martaba ta ijtihadi shi wannan kai tsaye zai yi ijtihadi ne ba ma sai ya bibiye wasu mai suka ce ba shi zai tafi kai tsaye ne kan nassi na alkur'ani da hadisi ya fada fatawarsa akan abin da ya ga ba ruwan sa ma da sai ya ji mai wada yace saboda shi ba mushtahidi ne kaulin wancan daidai yake da kaulin sa sabanin dalibin ilimi shi zai ji na waɗannan masu ijtihadi ne ya bi wanda dalilin sa ya fi karfi amma shi mushtahidi shi wannan zai bi kai tsaye ne zai ga maka shi abin da ya gane daga nassi karara ba sai ya taurari maganar wani malami wanda yake sa ansa ba wannan shi ne amma shi an bi ga magarin mutane su kuma malaman da suke musu fatawa su ne mazhabarsu mazhabar ka mazhabar malaminka da yake maka fatawa shi kenan ka yarda da shi ka amince da iliminsa ka amince da amanarsa da gaskiyarsa shi kenan abinda ya faɗa maka ka kukuta gurin Allah subhanahu wa ta'ala kuskure ya yi ba kuskurensa nashi ne ba naka ba ne kai dama abinda aka ce ka yi tambaya kuma ka yi ka tambayi wanda kake tsammanin cewa abinda zai gaya maka abinda ya san shi ne daidai amma waɗanda suke bibiye kawai shi bukatarsa ya ci karo da wata magana da ta yi daidai da san zuciyarsa ko kuma ta yi daidai da san zuciyar wanda ya masa fatawa akan halaccin abu ya halatta ko bai halatta ba kawai kokari zai in mutumin nan yana son a ce masa ya halatta to bibi in akwai wani wanda ya taba cewa ya halatta ce to ai wani ya ce maka ya halatta shikenan jin kai ba ruwansa da maganar wani din tana da hujja ko ba ta da hujja babu wanda a tunaninsa wannan cin amana ne a ilimi baya halatta ko kuma ka kawo mutum maganganu haka kawai ya tambaye ka bai kuka ka gaya masa abin da ka fi zaton cewa shi ne daidai sai ka ce a wani ya ce wani ya ce wani sai ka ce zaɓi ɗaya kawai je ka ɗau wanda kake so wannan ma ba ka yi masa amana ba domin ka sa shi cikin wani ɗimuwa ko kuma aka buɗe masa ƙofar ya bi son zuciyarsa ya ɗauki abin da ya dace da san ransa wannan ma bai dace ba.
Kuma Allah ya saka da masu sauraronmu da kallonmu duka da wannan muka karkashin shirin namu a wannan lokaci sai dai kuma za ku iya kuma da sakonnin tambayoyinku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar 0703-36-4455 ko kuma cikin adireshin email na fatirrahma@yahoo.com da kuma shafinmu na fatirrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Salu Malik Jalim Oye babban malami a sangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri Anas Idris Hassan da muka kasance tare da kuma ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.